This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tashoshin FM din radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 18 ga watan Mayu. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Salu Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
ISIS ta yi ikirarin cafke babban birnin Ramadi da ke kasar Iraki. Bayan karshen yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki 5 da aka yi, Saudiya da kawayenta sun so mu kai harare akan ƴan tawayen Houthi a kasar Yemen. Wani dan kunna bakin wake ya kai hari akan ƴan sandan tarayyar Turai a Kabul babban birnin Afghanistan.
Gwamnatin jihar Niger ya bayyana takeicin sa ko akan menene?
To abin da faru a kagara game da gubu dama abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a dauki matakai.
Majalisar dokokin kasashen macen Afirka sun yi taron su a Abuja kuma sun ci matsaya guda biyu. Na farkon
shine yadda za a kare karfin majalisa.
Kungiyar inganta tattalin arzikin tarayyar Afirka a Najeriya ta yi taron ta Abuja tana fata gwamnati mai zuwa ta yaki cin hanci da rashawa.
Akwai kalubale akan wannan gwamnatin tamu. Akwai zargi, cin hanci da rashawa, handama da babaciri. Muna fatan wannan gwamnati za ta shigo, za ta zama sanadi na tsaye da wannan abun, ko ba za a dina gaba ɗaya ba a rage.
Kana kuma salin nan zamu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa wannan sai kun cika kullu labaran duniya.
To ladan jiya Lahadi, kungiyar ISIS ta yi ikirarin cafke babban birnin Ramadi da ke kasar Iraki. Cafke birnin shine nasara mafi muhimmanci da kungiyar ta samu a wannan shekarar bayan ta yi kwana da kwanaki tana gwabza kazamin fada da dakarun Irakin. A nan Washington DC kuma headquarter tsaron Amurka ta yaki ta tabbatar da ikirarin da kungiyar ta yi, tana cewa akwai shakka. To sai dai wasu da suka hada da mai magana da yawun gwamnan yankin Anbar sun ce dakarun gwamnati suna arcewa daga cikin birnin. Tun farko dai Prime Minister kasar Iraki ya gargadi sojojin kasar kada su bar filin daga, amma su hada gwiwa da mayakan sa kai na Shiite su kwato birnin. Duk da harare da ta sama da Amurka take da kawayen da suke kaiwa kan yankin, kungiyar ISIS ta sha kutsawa yankin har ma ta cimma cafke yawancin birnin Ramadin. Cafke birnin da kungiyar ISIS ta yi ya sa tana da tazarar kilomita 125 daga babban birnin Bagadaza, fadar gwamnatin Iraki. Tun ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar ISIS ta daga tutar a birnin a ginin gwamnatin karamar hukumar yankin. Bayan da ta daga tutar ta ci gaba da tare da mabamai har jiya Lahadi, inda ta kashe sojoji 10 da 'yan sanda masu yawa. To sai dai kuma a wata sabuwa, ita kungiyar ta samu koma baya. Dakarun Suriya sun samu nasarar dakatar da mayakanta daga shiga tsohon birnin Palmyra mai dimbin tarihi. Dakarun Suriya sun kashe mayakan da dama. Birnin Palmyra dai yana da wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kungiyar kyautata ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Bayan ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 5 da suka cimma domin aiwatar da aikin jin ƙai, Saudiya da ƙawayenta sun koma kai harhare ga 'yan tawayen Houthi cikin ƙasar Yemen. Jiya Lahadi aka kawo ƙarshen yarjejeniyar, kuma wadin na cika Saudiya da ƙawayenta suka shiga kai harare a sansanonin 'yan Houthi da ke birnin Aden, birnin da ke da tashan jiragen ruwa. Tun ƙarshen watan Mayu, Saudiya ta da ƙawayenta suka yi ta yin lugudan wuta akan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan ƙasar Iran. Tun a lokacin 'yan tawayen suke riƙe da birnin Sana'a, a safiyar jiya Lahadi shugabannin siyasa na kasar Yemen suka yi wani taro a Riyadh fadar gwamnatin Saudiya inda suke tattaunawa da nufin samu bakin warware rikicin. To sai dai babu wakilin Yahuti da ya halarci wannan taron. Dama can Yahuti sun yi watsi da manufar taron na kwana uku da suka hada da maido da shugaban kasa da duniya ta amince da shi Abdurrabbu Mansur Hadi akan mukaminsa. Mr. Hadi ya shaida wa mahalarta taron cewa jama'ar Yemen suna jiran wanzuwar zaman lafiya wanda ba zai yiwu ba sai an mayar da gwamnatin da duniya ta amince da ita kan mulki. Ita ce halal abu na biyu shine a kwance makaman Huti da dai na fada. Mr. Hadi ya yi watsi da yan tawayen da suka ce gwamnati baya cimma kan yarjejeniya ba. Alƙaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa kawo yanzu mutane 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar faɗin da ake yi mutane 6,200 suka jikkata kana wasu 150,000 suka rasa matsuguninsu.
Wani ɗan kunna bakin wake ya kai hari kan 'yan sandan tarayyar Turai da motar da yake tukawa. 'Yan sandan da ke aikin horazuwa suna cikin jerin motoci ne a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan. Lamarin ya auku ne kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa jiya Lahadi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 3. Tuni ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar wani ɗan Birtaniya ɗan kwangila mai aikin tsaro da wasu mata biyu da suke gefen hanya. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta ƙara da cewa mutane 18 suka jikkata cikin su har da 'yan ƙasashen waje 3 da suke yi wa tarayyar Turai aiki. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Phil Hammond ya yi Allah wadai da harin. Ya ƙara da cewa kada a bari irin wannan harin ya hana 'yan Afghanistan da al'ummomin ƙasashen duniya ƙasashen waje da ke goya masu bayan su ci gaba da yin ƙoƙarinsu na samun zaman lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Tolaren Isra'ilawa masu zanga-zanga sun yi taho mugama da 'yan sanda da Falisnawa da ke jefa rokoki jiya Lahadi a yankin gabashin birnin Kudus da Isra'ilawa suka mamaye. Dubun dubatan Yahudawa masu tsananin kishin ƙasa suka yi macin tunawa da shekaru 48 da suka cafke birnin. 'Yan sandan sun ce kimanin Yahudawa 30,000 suka yi macin suka rutsa cikin yankin birnin inda Musulmai suka fi yawa saboda tunawa da kwace yankin a shekarar 1967 daga hannun ƙasar Jordan a yakin kwana 4 da suka yi. 'Yan sanda da dama suka ji rauni kana an kama Falasɗinawa 6 a arangamar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kwanan baya mun kawo muku rahoton Guban Dalma da ya yi dalilin mutuwar mutane 29 a ƙaramar hukumar jihar Niger. Sakamakon haka yanzu gwamna mai jiran Gado ya ce zai ɗauki mataki akan wannan batu.
Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaidawa manema labarai cewa lamarin yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda ya shafi yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5. Ya ce a shirye yake ɗauki duk matakin da ya dace na shawo kan lamarin da zarar ya karɓi ragaman mulkin jihar a ƙarshen wannan wata.
To abin da ya faru a kagarar game da gudanar ma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a ɗauki matakai wadda irin wannan abin ba zai ƙara faruwa ba. Wanda suka rasa rayukansu ina ma iyalansu taziya, Allah ya gafarta musu, Allah ya ƙara musu haƙuri.
A halin da ake ciki dai, ɗaya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger, Alhaji Ɗanlami Sarkin Daji, ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
‘Yan Niger so suka zo da wannan gubandalma wato inda muka yi wanki aka wanke zinari to sai su zo wannan kasan da aka wanke zinari sai su zuba lita kamar 50 na wani chemical da suka zo da shi to shi suke wankewa a rahi ashe guba ne saboda haka su ko jama'a da suka ga suna ta samun zinari sai suka dauka cewa kamar tankan nan ake tono wannan zinari
yanzu ta yiwu a dauki wani mataki da zai shafi aikin naku me za ku ce akan wannan abu
a wannan bai muna adalci ba tunda ba yau muke yi ba mun dade muna yi kuma za su hana mu muna taimakon laborori da jama'an kasa da aikin yi to kaga tunda ba yin mu bane kuma bamu taba aikatawa ba kuma mun fadi inda abin yake ya faru gwamnatin tarayya ta dauki mataki domin ta dakatar da su
a yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce sun gayyato kwararru domin taya su bincike akan wannan al'amari Inji Dr. Muhammad Usman, Director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Mun gaito da kwararru. Akwai kuma ita kuma abin da ke NCDC, wani hukuma ne ita ma wani ke kula da cututtuka dai hakan nan. Su ma sun zo. Sannan kuma akwai wani ke Dr. Sabodas, suna Zamfara. Su ma mun kira su. Su kuma suka taimaka mana aka gwada jinin aka gane cewa lallai cutan ne guba ne daga dalma.
Babu shakka dai barkewar wannan cuta na matukar bukatar kulawa cikin lokaci bisa la'akari da irin mummunar barnar da ta haddasa a jihar Zamfara a yan shekarun da suka gabata Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
an gaishe ka Mustafa yan majalisar dokokin kasashen macen Afirka sun yi taro a Abuja ɗaya daga cikin shugabannin tasan Tabukar Abba Ibrahim yayi wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ƙarin bayani game da wannan taron
Eto muhimmin abin da muka tattauna shine yadda za a kara karfin majalisa don yanzu duk wani batutuwa da aka kawo a majalisa duk abin da aka yi za a aika kasashen nan 15 za a aika committee na ministoci daga nan zai wuce nan sai heads of state kasan da ya yadda da abin zai gabatar da abin ya yi amfani da shi wanda bai yadda ba shi kenan zai zauna to so muke yanzu mu yadda shi a yadda in an dauki wani mataki a nan majalisa zai zama tilas kowane kasa ya yi ba sai wanda yake so ba na biyu yanzu speakers da senate presidents sune kawai za su zabi mutane su aika majalisa so muke a dinga yin zabe a kasashen nan guda 15 zabuka za a yi kowa wanda zai zama member na parliament sai ya ci zabe kam ya tafi kamar yadda sauran majalisu suke to haka ya kawo mu da muke nan yanzu za mu bari kenan don abin da yake hawa mu yanzu daga majalisan dattawa da majalisan house of reps shugabanni kawai suka zabe mu suka aika yaje amma duk kuma abin da suka yi aikata suka yadda kai zai zama tilas ko ne kasa ya amfani da shi to wannan su ne muhimmai abubuwan da aka tattauna a wannan zaman to yanzu wannan abin da aka yadda da shi za a aika majalisar ministoci daga ministoci zai wuce na shugabannin kasa gaban da za su yi
wakili a majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin Afirka kenan Sanata Bukar Abba Ibrahim ya min karin bayani dangane da ababen da suka cimma yayin zaman majalisar tasu a nan Abuja Bukhari Bello Jega mai sharhi ne kan al'amuran siyasar Afrika wanda kuma ya bibiye da zaman majalisar ya kasance a wannan karo.
Na farko dai demokradiya ake ba gwamnatin soja ba ko na sarakun wanda ake nada mutane ba tare da gida sun ce tantar. Na biyu kuma ana iya cewa ni saboda da shi shugaban majalisa sai wanda ya ga dama ne kawai zai dura. Kuma mun san yadda yanayin siyasa yake a Najeriya sai ka zama dan cikin gida mai fada da sauransu sai kaga an tura ka lalle kuma ba tare da lalle ma kakan abin da ake ci.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kungiyar inganta tattalin tarayya Africa Creation Nigeria ta yi taro a Abuja kuma ta buƙaci gwamnati mai zuwa da ta baiwa yaƙi da cin hanci da rashawa fifiko ga Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani.
As a matter of fact, the country has made progress. The recent electoral process.
Gaskiya Najeriya ta samu nasara in an duba yadda aka gudanar da zaben nan da ya gabata, kama daga na shugaban kasa har zuwa ƴan majalisar jiha. Nasara ce idan ya sha bamban da yadda aka gudanar da zabe a 2007 inda duk duniya ta aibanta zaben. Shugaban shirin raya tattalin arziki da zamantakewa na Africa Creation Nigeria NEPAT, Ken Innamani ke magana a taron bitare da gwamnatin demokradiya ke daukar shawarin da suke bayarwa ko aka san haka. Sanata Innamani wanda shine shugaban majalisar dattawa a lokacin da aka ture tazarcin Obasanjo a 2007 kai tsaye bai kushe gwamnatin Jonathan ba. Sai dai ya ce suna da matukar tsammanin gwamnatin Buhari za ta yi ayyuka da yawa kamar yadda aka yi alkawari a kamfe.
In my view, General Buhari is one of few who is prepared for the job he's going to.
A ra'ayina Buhari na daga mutane kalilan da suka shirya wa abubuwan da suka ambata a kamfe. Dan ya shago da neman shugabancin kasa sai wannan karo ne ya samu nasara. Raymond Enoch na daga yan kungiyoyi masu zaman kansu da suka halarci taron dake ganin talakawa ba sa gani a ƙasa.
Talaka abin da ya shafe shi shine yaron sa yake harkar makaranta. Hanyar da shi zai bi yayi sadarwa a cikin rayuwarsa na dan ƙasa. To duk wayina abubuwa in ka dube shi me akwai daban yake da yanayin wanda bai da shi. To shi yasa in ba dubi balance din ba to har yanzu ba kama hanyar cin gaba ba.
Talhatu Musa Muhammad na Crystal Justice na ganin kar ayi riga malam masallaci.
Ba a gama ma documentin shawarin ba don an yi phase 1 na zaman an riga an mika wa gwamnati. Yanzu wannan mataki na biyu ne wanda draft din ma tukunna yanzu muka yi zauna muka yi amending din abubuwan da za a sa a cikin draft don executive summary ne kadai aka ba mu.
Taron dai ya tashi kusan dutse hannun riga don korafin rashin biyan mahalarta allowance din su. Musa Bala ya kasai na Green Movement ya yi karin bayani.
Kowa an yi mutum an bashi 100,000 to su kuma sun zo biyan jama'a sun zo suna biyan su 50,000.
Idan misali ana biyan 100,000 aka bada 50 an bada rabi.
To amma ka'ida ai ba cika ta ba.
Kun tabbaci kuke da shi cewa an fidda kuɗin nan gaba da?
Domin an buga a jarida an yi talla.
In ka duba ai kusan gwamnati ma bata da kuɗi yanzu kusan magana albashi ma ana samun matsala.
To Malam Nasiru in ba rami mai kawo maganar rami. Ba ka da kuɗi sai ka fito da taro ka ce mutane su zo za ka ba su kuɗi. To me yasa kai amfani da wannan 50,000 sai ka rike ka bi albashi?
Wannan ya nuna ma ba za ku yi wa gwamnatin adalci ba wajen fadar irin ayyuka ko duba abubuwan da take.
Lillahi wa rasuli ko ina so ko ba na so gwamnatin nan ta yi aiki fiye da yadda ba ka tunani musamman bangaren harkar noma. To amma akwai ƙalubale akan wannan gwamnatin tamu. Akwai zargi, cin hanci da rashawa, handama da babacire. Muna fatan wannan gwamnati za ta shigo za ta zama sanadi na tsaye da wannan abun ko ba za a dina gaba ɗaya ba a rage.
Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC kuma mu yanzu anan agogo ya ce karfe 1:16:31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ni Solomon Dalung ina gawa samsi cewa bayanin da yayi na mun yi daga shi amma ya bar jin kunya mara kasa kunya ya saya ya ga wanda yana Najeriya gaskiya abin da muka zuci shi kenan kudin mu ma sun bata fiye da haka na fada.
Aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo karshen sa kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tunci da na tafi saboda na san yadda muke takun saka da gwamnati karshen ta ba za mu rabu lafiya ba.
Jama'a assalamu alaikum. A yayin da Janar Muhammad Buhari mai ritaya ke ci gaba da shirin karbar ragamar mulki a cikin wannan watan, wani abu nazarin ya da cin hanci da ya kasa tafiya shine batun kudade masu dan karen yawa da ake zargin cewar sun bace a kamfanin mai na Najeriya NNPC. Abin da yasa har bankin duniya da wasu jami'ai suke kiran cewa lalle a gudanar da bincike sosai kan wannan kamfani. To a cikin shirinmu na yau za mu cilla gaba daga inda muka tsaya a makon da ya shige. To kamar yadda ba za a rasa sani ba, a watan da ya shige ne shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan ya bada umarnin cewa a fito da rahoto na binciken da aka gudanar game da waɗannan kuɗaɗe da ake zargin cewa sun ɓace. Wanda ya fara bankaɗo wannan batu na ɓacewar kuɗaɗen kuwa shine mai martaba Alhaji Sanusi Lamido Sanusi, sarkin Kano na yanzu wanda a lokacin yake gwamna a babban bankin Najeriya. To lokacin da ya bankaɗo wannan almundahana da kuma ɓacewar kuɗaɗen nan sai suka sa kafar wando guda da gwamnati. To muna tsakiyar wannan magana da Solomon Dalan a wancan lokaci ne sai ga wata sanarwa ta fito cewar gwamnatin Najeriya ta dakatar da shi gwamnan na babban bankin Najeriya daga kan mukaminsa a saboda wannan abun. Shirin da za ku ji a yau shiri ne wanda muka fara gabatar da shi a ranar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2014, wato shekarar da ta shige lokacin da labari ya fito game da dakatar da shi gwamnan babban bankin na Najeriya. A makon jiya ne muka ce muku, yau zamu ci gaba da batun catar baki tsakanin gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Lamida Sanusi da kamfanin mai na NNPC da kuma ma'aikatar man fetur din ta Najeriya kan wasu kudade da suka salwanci waɗanda ministar mai ta ce an biya kuɗin tallafin kananzir da wasu daga ciki duk da cewar ba a ware koda sisin kwabo a kasafin kuɗi domin a yi haka ba. A makon na jiya, barista Solomon Dalon ya ce yana tausaya ma Sanusi ya kuma faɗi dalilansa. Kwatsam sai ga labari cewar ai shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya dakatar da Sanusi Lamida Sanusi. Wato dai, kamar shi Igbarman Otarog Solomon Dalon ya san abin da ke shirin faruwa game da shi Sanusi. Bari mu faro da martanin da shi Sanusi ya maida a birnin ya mai ƙasar Niger, inda yake ziyara aiki a lokacin da gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan ta ba da sanarwar dakatar da shi.
To, na farko dai alhamdulillahi, aikin nan dama dai kamar yadda aka sani an zo ƙarshensa, kuma duk wanda ya sani ya san da san raina ne da tuntun na tafi, saboda na san yadda muke cakun saka da gwamnati ƙarshen ta ba za mu rabu lafiya ba. Babban abin da zan faɗa shi ne na gode wa Allah da ya bani iko na bauta wa ƙasa, kuma na gode masa da ya bani ƙarfin zuciyar da na yi abubuwan da na yi, bani da wata nadama ko kaɗan, kuma ne wa waɗanda za su ci gaba da aikin nan fatan alkhairi, kuma ne wa ƙasa fatan alkhairi, Allah ya taimake su.
Sanusi ya yi misali da ministar mai Dezani Alison Madueke, wadda ta furta da bakinta cewar ta kashe kuɗi fiye da dala miliyan 300,000 domin tallafawa farashin man kananzir, duk da cewar Majalisar Dokokin Najeriya ba ta yi dokar kasafi na yin haka ba, ba a keɓe ko sisin kwabo a cikin kasafin kuɗi domin yin hakan ba, kuma uwa Obama tare wannan kuɗin aka yi kafin ya shiga aljihun gwamnati, aka ce an biya tallafin farashin man na kananzir da shi. Sanusi ya ci gaba da cewa,
ba ni da niyyar komawa aiki, kuma ba na sha'awar na koma aiki, amma za mu je kotu don a tabbatar shugaban ƙasa yana da iko ko ba shi da ikon ya dakatar da gwamnan banki, saboda idan ba haka aka yi ba, gobe wani gwamnan bankin ba zai iya aikinsa ba, ko wani shugaban ƙasa zai iya dakatar da shi. Saboda bankin kansa da kuma ƙasa ya kamata a je kotu. Yanzu misali ai an samu minista ta mai wacce ta zo gaban majalisa gaban talabijin ta faɗa ta ce ta kashe dukiyar mutane dala biliyan 3 da miliyan 500 akan tallafin kananzir ba tare da an samu wato budget daga wajen majalisa ba. Ba abin da aka yi, kuma waɗannan maganganu suna cikin maganganun da aka yi, wato ba wannan na ƙarshe ne, an daɗe ana yi, saboda haka take-take ne wanda an daɗe ana yi, kuma dama an san a haka za a ƙare.
Sanusi Lamida Sanusi kenan. To, tun ma kafin a ba da sanarwar dakatar da shi Sanusi ɗin, Igbarman Otarog Solomon Dalon ya ce shi tun lokacin da su Goodluck Jonathan suka zuga Sanusi domin ya goyi bayan janye tallafin farashin mai, ya fara tausaya masa domin kuwa ya san abin da zai biyo baya.
Wato, duk wani dambarwa da yake shafe da wannan al'amarin na bi diddiginta, na tausayawa shi Sanusi, domin Sanusi ya fito daga gida wanda akwai kyakkyawan tarbiyya, kuma wannan gidan tana da suna a nan arewa, an san gidan da hali mai kyau. Wahalan da ta samu Sanusi shine lokacin da ya zama gwamna na banki na Nigeria, wato bankin Iko, ya shiga wani dangantaka na kuda shugaban kasa. Yana cikin wadanda yana gani kaman shi shugaban kasan Nigeria zai zo ya tabaka wani abin kirki, saboda haka ya je sai hada kai da shi, yana gani za a yi tafiya wanda Nigeria za ta am. Shugaban kasan ya ci na yanzu Goodluck Jonathan, yana gani kaman za a haife da ne mai ido. Sai ya shiga ciki ya yarda cewa dole a janye tallafin mai domin a samu kuɗi a yi gyaran ƙasa. Amma ni a wancan lokacin sai na fara tausaya mishi, domin na sani cewa zai shiga wani hali ne fita zai yi mishi wuya. Ba yanda za a gaya ce mala'ika ya zo ya rawa cikin tabuwa ce fita rigan shi ba datti ba daudu. To, abin da ya samu sunu kenan. To, da ya shiga ciki aka zo an fara sasa cikin kuɗin, ya ga abin ba da gaskiya ake yi ba. to yana nema ne ya kunce igiya a wuyansa. Amma a gaskiya maganan Allah yanda na zo nan na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. Ina gaiwa Sanusi ni Solomon dalun ina gaiwa Sanusi cewa bayanin da yayi na mun yi da shi amma ya bar jin kunya mara kasa kunya ya saya ya ga wannan Najeriya gaskiya abin da muka zo da shi kenan kudin mu ma sun bata fiye da haka na fada.
Shugaban rundunar adalci Abdul Karim Dayyabu yace babu abinda zai ce masa Sanusi Lami da Sanusi sai dai yace masa Allah ya masa albarka domin kuwa samun mai karfin hali da zai fito ya bayyana abin da ya bayyana dinnan yana da matukar wuya.
Wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa bane illa kamar yadda nake da karfin imani akai cewa dillala cewa duniya babu ba a rasa na Allah. To wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haduwarsa da Allah yayin da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma yake ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kurukuru. Amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi kokarin a kashi muraba ne. To Allah ya bashi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da Ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ci kuma abin zai baka sha'awa shi dai maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne yake a ƙarƙashin sa maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo wannan wai kuma shi yake so i rabu da shi. To kaga irin wannan ita ce babban masifar da take kalubalantar kowane ɗan Najeriya in dai yana da imanin shi ɗan Najeriya ne na halal duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane. Saboda haka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan da duk irin tarihin za mu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka riƙa faruwa kuma ya zan magance su.
Ba sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da bin sawun waɗannan kuɗaɗen talakawa dubban miliyoyi da suka yi layar ɓata ko kuma dai in ce suka shige aljihun da bai kamata su shiga ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ukraine ta ce ‘yan tawaye masu samun goyon bayan Russia sun kashe mata sojoji guda uku kana suka jikata wasu 17 a wani sabon fafatawa da suka yi a gabashin ƙasar. Mai magana da yawun sojojin Ukraine Andrei Lichenko ya ce sojoji biyu sun rasa rayukan sanadiyar wani bam da aka jefa kusa da garin Svilodask da ke arewa maso gabashin birnin Donetsk inda ‘yan tawaye suka yi kaka gida. A wata sabuwa kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da kasashen Turai da Asiya, Victoria Nuland, tana Moscow babban birnin Rasha. Za ta yi taro da jami'an ƙasar a wani sabon yunkurin ganin an yi amfani da yarjejeniyar da aka cimma tun farko. Za ta kuma gana da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ziyarar da za ta yi na kwana biyu. Bayan ta gana da jami'an Ukraine a Kiev, Nuland ta ce faɗan ya ragu. To sai dai ta ce ba za mu gamsu da wani sakamako ba har sai mun cima tsagaita wuta gaba ɗaya. Fiye da mutane 20,000 suka fantsama cikin zanga-zanga jiya Lahadi a birnin Skopje, babban birnin Macedonia, suna kiran gwamnatin Prime Minister Nikola Gruevski ya yi murabus. Ƙasar tana fama da rikicin siyasa ne bisa ga wasu dalilai. Tun lokacin da wani fallasa ya faru, ƙasar ta shiga cikin wani rigima.
To madalla, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Salu Garba da ya taya ni, muka gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da ya bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan lokaci wato Jim Harman, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.